أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة متسايكة سنشوى أن في ليدة مكتتونا ودنغني دابن دي شابي wato gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin kyawawan dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa ya kuma zabura dangane da ciyar da iyali kuma alqur'ani ma ya faɗa a ciyar da iyali linfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra lalle wanda yake da yalwa yake da sa'a yake da wadata to ya ciyar cikin wadatar da Allah ya bashi sannan kuma wanda Allah ya takaita masa arzikin sa bai da yawa to shi ma ya bayar daga cikin abin da Allah ya hore masa a haka din dai kada mutun ya ce bai zai ciyar ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zabura dangane da ciyar da iyali yake cewa a innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa stadda biha darajatan kama yadda yake ga wa Sa'd bin Abi Waqqas babu abinda zaka ciyar da ka ciyar da shi saboda Allah ciyar da iyali kuma ana yi ne jama'a saboda Allah kuma kana neman yardar Allah face sai ka samu karin daraja da daukaka da wannan abinda ka ciyar warif'atan da kuma daukaka manzo Allah ya ce hatta luqma taj'aluha fi imra'atik loma daya da zaka sanya shi a bakin matarka akwai lada akai a dunkule wannan hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka muhimmancin ciyar da iyali jama'a mu ji tsoron Allah waɗanda suke barin iyalansu don yunwa ba sa ciyar da su akwai mutanen da zaka ga ya zama mutum musu al'ada abu ne mai sauki a wajen su tafi su bar iyalansu cikin talauci don yunwa suna buƙatar ci suna buƙatar sha suna da buƙatar su sanya mai kyau kamar yadda kowa ke sanya mai kyau kuma mutum kaga yana da wadata din amma wallahi baya ciyar da iyalinsa mun sha bayani akwai matan da kansu suke daukan nauyin kansu a gidajensu ta nemo abin karyawa da safe ta nemo na rana ta nemo na dare ta yi wa yara dinkin sallah ta yi wa yara dinkin makaranta ta biya musu kudin makaranta goganka yana nan ba abin da yake sai sharholiya kurin da bata lokaci haga wannan sai dai mutun addu'a kada Allah ya hada shi da siriki irin wannan sirikin da zai zo baya iya yi wa matarsa komai sai dai ya bata ta zo cikin wahala akwai matan da dole suka shiga neman kuɗi ta dolan dole saboda mai gidansu ya basu cikin talauci da bakin ciki da bacin rai so wannan yana nuna mana a ciyar da iyali akwai lada ana samun matsayi a wajen Allah kuma ai don Allah duk wanda yake ciyar da iyalansa kada ya tsammanin aikin banza yake a dabi'ar Hausa Fulani wasu mutane gani suke yi wato mutum ya je debo abinci ya kawo gidansa wato wai wannan wani asara ne akwai wanda ya zo ya cefa ne ya debo kayayyakin abinci masha Allah da yawa ya kawo wa iyalansa wallahi abokinsa yake ce shi ta amma baka da hankali yanzu wannan matan wannan zamanin zaka zo kana kashe kudi a kansu matan wannan lokacin su zaka zo kana kashe kudi a kansu kana ballagazar da kudi wannan jama'a ƴaƴansa fa da iyalinsa da matarsa fa za a ciyar da wannan abincin amma abokinsa yake hana shi to da yawa akwai waɗanda suna ganin kamar wannan wai asara ce kawai ciyar da iyali a zuba musu kudi ko a yi cefane mai kyau ko a sai musu sutura asara ne to annabi ya faɗa cewa duk abin da kai don Allah Allah zai baka lada kuma an faktum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar ko menene shi komin karancin sa Allah zai mai muku wallahi da yawan ku Allah yana baku arziki ne yana taimakon ku saboda sababin ciyar da iyalin ku da kuke yi da yawa kuma ana jefa su cikin talauci da tozarta saboda me wulakanta iyalin su da kin basu abin da zasu ci suke ba wannan abin da zamu fahimta a cikin hadisin daidai da loma ɗaya fa ka ba wa matarka manzo Allah ce hatta luquma taj'aluha fi imra'atik loma ɗaya da zaka sa a bakin matarka ashe wannan yana nuna me a ciyar da iyali wani abu ne mai kyau kuma abu ne na farantawa za a samu lada akai annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin kyawun dabi'unsa da iyalinsa a gidansa, yana bibiyar halin matarsa ko halin matansa, kuma yana ma tambaya a kansu. Anas dan Malik ya ruwaito hadisi sahihi da yake nuna mana bibiyar da annabi yake wa iyalinsa. Riwayar Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa, Anas yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahida, a lokaci guda annabi yana wato surveillance, yana zagayawa yaje dawo yana bin iyalinsa, a lokaci guda ya zagaya dukkan matansa taran nan sai ya bi su gida gida yaje ya same su. Aka ce ko dare ko rana annabi yana wannan sallallahu alaihi wa sallama. Yace mata guda 11 ne ma a lokacin. Yace wa hunna ihda asharata imra'a, mata ne guda 11, amma annabi wallahi sai ya bi su. A wata riwaya malamai suka ce yana bin su alaka ta aure tare da su. Me riwaya yake cewa Anas din yanzu iya yin haka? Sai Anas yake cewa ai mu an santar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi karfin namiji 30 shi kadai. Amma akwai riwaya da Aisha tarwaito take cewa annabi yana haka da min gairi masis, babu alakar aure da yake shiga a tsakanin su. So anan gurin abin da ya dame ni, abin da ke so mu kai gare shi, ashe manzo Allah yana bibiyan kan matansa yana zuwa gaishe su. Kenan sakon da zamu dauka anan ga mutanen da suke da matansu na aure a wasu gidajen, wajibi ne ko da ba ranar girkin su bane ku rinka zuwa kuna gaishe su. Kar wani ya ce yo ya za ya ce in je ina gaida mace, ni zan je ma na gaishe ta? To akaram kallon in baka je gaishe ta ba alaji to wa zai je gaishe ta? Tunda kuka dauko ta karaba ta da gidansu, karaba ta da iyayenta, karaba ta da yan uwanta, ka zo ka ninki mai ta, kasa ta a wani gida ka ajiye ta, ta yi maka hidiman iyayenka, ta yi hidiman kanka, tana maka gadi, tana maka kaza, idan gidan nan ba kowa kana jin tsoro kar a zo a maka sata, to yanzu ba ta da matsayin da zaka je ka rinka duba ta in tana cikin wani yanayi, ko ka duba ta saboda ba gida ɗaya kuke ba? Sai ga mutum a gida a gari ɗaya yana da gida uku, gida hudu, kowace mata da gidanta, amma duk wacce ibarta ba zai sake dawowa kanta ba. Wannan ba daidai bane. Wani kuma masha Allahu a gida ɗayan ne ma, in Allah ya so yadda in dai ya fita daga girkinki ko ku hudu ne a gida ɗaya ne gaba ɗaya compound guda ɗaya, ba za ki sake ganin sa ba sai ranar girkinki zai dawo miki da daddare. Wannan ba daidai bane. Mata ba sa jin daɗin wannan, kuma gaskiya bai dace da shari'a ba. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yaduru ala nisa'ihi, yana kewayawa kan matansa ba wai da ranar girkin su ba. Kun ji cikin ɗabi'unsa na ƙwarai da muka faɗa, yana kiran su ya haɗa su gaba ɗaya hira da su. Kun ji cikin ɗabi'un manzon Allah na ƙwarai a gidansa da muka faɗa, yana bi ɗaki ɗaki, gida gida, kowace mace ya je ya gaishe ta a matsayinsa na manzon Allah. Ai yana da turaka, ya kamata a ce su suke zuwa su zo su gaishe shi ko? Kaga dai iya cancanta, iya matsayi, iya kamala, iya dacewa shine su zo su je su gaishe shi. Amma dan ya sunnanta mana, ya nuna mana muhimmancin wannan abun, sai yake sai ya zamanto wato shi yake bin matan, yake zuwa ya je ya gaishe su. So wanda yake da mata, yake da iyali ba ɗaya ba, ya kamata wajibi ne ya rinka zuwa yana gaishe ta, yana duba halinta, yana duba lafiyarta. Akwai wanda wallahi za ta gama jinyanta, wallahi ba zai je duba ta ba, musamman idan an samu sabani a tsakaninsu. Wani kuma yana da muguwar ɗabi'a, wato gashi dai ana zaman auren shi bai sake ta ba, amma kuma baya ma zuwa gurinta gaba ɗaya, sai mutum ya ɗebi shekara. Akwai wanda ya ce wallahi mahaifinsu ya fi shekara guda, wallahi bai zo gurin mahaifiyarsu ba, su sun sani. Na ce ba aure ne? Ya ce wallahi akwai aure tsakaninsu, amma wallahi baya zuwa, ba ta da kima, ba ta da darajar da zai zo ya gaishe ta. So wannan ba daidai bane ƴan uwana. Muna tattauna akan wannan ne, dan ya zamanto muna da ɗabi'u na ƙwarai da zamu gyara mu koyi da manzon Allah a gidansa sallallahu alaihi wa sallama. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daidai da hali na al'ada, matarsa tana cikin al'ada, bai kyale ta ba, yana bibiyar ta, kuma yana faranta mata. Kar ku manta, malamai suna faɗa cewa duk lokacin da mace take cikin jinin al'ada, ko likitoci ma suna faɗa, tana iya samun canjin yanayi. Watakila ta zamanto cikin ɓacin rai, watakila ta rinka jin damuwa, watakila ta rinka jin kasala da rashin karsashi in dai tana al'ada. To ana so a rinka bibiyar mace, a rinka faranta mata rai, kada a bakanta mata. Shi yasa Maimuna bintul Haris a riwayar Imam Muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yubashiru nisa'ahu fawqa al-izari wa hunna hiyad. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rungumar matansa alhali suna cikin al'ada, didda wato suna cin wannan yanayi al'ada din, amma sai yazo ya kasance yana tarayya tare da su, amma ba wai tarayya ta jima'i da kusantan juna ba. Wai dan me annabi yake wannan? Dan ya yaye mata damuwa, dan ya cire mata bashin ran haila din da take zubarwa, jinin al'ada da take yi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana wannan diddin ya faranta musu. Kar ku manta, Yahudawa suna da dabi'a na kin mata da gujewa mata lokacin suna cikin jinin al'ada. Riwaya ta zo idan mata suna al'ada a lokacin Yahudawa, mace guje mata ake, kaurace mata ake, kuma ma a kwashe ta ma daga gari gabaki ɗaya, sai a kai ta can wajen gari aje a jefar da ita. Akwai gidan masu haila, masu jinin al'ada, duk macen da ke jinin al'ada daukan ta ake aje a jibge ta a can. Sai ta gama sai ta dawo gida. La yu'akiluna ha, ba sa cin abinci da ita, ba sa kwanciya waje guda da ita, ba ta zama gidansu, ba sa iya komai da ita, korata ake. To annabi haka yazo ya tarar suna yi sallallahu alaihi wasallama, dan ya kore wannan ɗabi'ar, wannan hali mara kyau da mata suke yi, ai da Yahudawa suke yi, mu kuma a musulunci ya dasa alheri. To sai yake faranta wa mace duk da tana jinin al'ada, amma sai yazo ya kasance yana kusa da ita. Nana Aisha wata riwaya take cewa ya kana ya amurini fataziru, yana umarta ta ne daura janjami da kwarjalle, fa yubashiruni fawqa al-izar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubashara dan yayi tarayya da ita, amma a saman wannan wato izar din abinda ta janjami ta daura jikinta da shi. So ya koyan uwana, yana da kyau mu kula. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata wannan ne ba dan komai ba, dan me? Ya karye wancan muguwar aqidar ko wannan ɗabi'a mara kyau da su Yahudawa suke wa matansu lokacin suna cikin al'ada, mu din kuma ya nuna mana muna da wato canji, muna da substitutes, wato makofin wancan abin da ake, to mu kuma mu zo mu aikata wa iyalin mu alkhairi, mu taya su farin ciki, wato mu yaye musu bakin ciki da sa su farin ciki a lokacin da suke cikin wannan jini na al'ada din. Kuma kamar yadda wato abin ya fito fili shine, zamu gane cewa kullum mace idan tana cikin jinin al'ada, wani lokaci akwai nau'i na bashin rai a tattare da ita. Yanzu takan iya wani abu na bashin rai saboda tasirin zuwan wannan jini a tattare da ita. Wannan mata da nake magana in suna saurara na sun fi ni sanin wannan, kuma lalle su shaidu ne, ana iya samun canjin wani yanayi ko yaya akan wannan. Akwai daga cikin maza a wannan zamani, ya koyan uwana, waɗanda tsakani da Allah abinda suke ba sa kyauta dangane da iyalinsu, wato idan suna yin al'ada. Kaga mutum matarsa tana jinin al'ada, amma wallahi da ta fara jinin al'ada ne ya kulla gaba da kiyayya da ita kenan. Wannan tasa wasu matan idan suna jinin al'ada ba sa iya gaya wa mazansu, wallahi ba sa iya gaya musu, sai su kyale su zo su yi alakar auren a tare da su, saboda da zarar ta bude bakinta ta ce tana al'ada, to wannan dare har a duk wannan kwanaki da za ta yi ta jinin al'adan nan, insha Allah ba zai saurare ta ba, so kun ga wannan abu ne wanda yake kuskure ne gaskiya, ba daidai bane. Muna fatan ya kamata mutane su kokari su gyara. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a wannan fili da muke tattaunawa insha Allah ta'ala. Muna magana akan abin da ya shafi ɗabi'ar mazajen mu idan matan mu suna yin al'ada. Akwai wanda saboda kawai tunda tana al'ada ba zai samu dama alakar aure da ita ba, sai ya tsane ta, sai ta fushi da ita, ba zai biya mata bukatunta ba inda tana al'ada, ba zai saurare ta ba tunda tana al'ada, haushin ta yake ji. To yanzu an samu wasu matan waɗanda suke masu ƙarancin ilimin addini, so tunda sun fahimci mazansu suna irin wannan ɗabi'ar, sai kawai ba za ta nuna mai tana al'ada ba, sai ta kyale shi ci gaba da alaƙar aure da ita, wato tana cikin wannan al'ada ɗin, ci gaba da saduwa da ita na al'ada ɗin. Akwai wasu kuma saboda wai gudun kada a yi musu kishiya, wal ya'udhu billah, ai wai idan tana al'ada ya zo ya buƙaci ta ba ta da daman da za ta ba shi dama saboda tana al'ada, to wannan zai sa ya yi tunani wataƙila ya je ya ƙaro wata matar, to ta kwammace da ta yi wannan insha Allah ta'ala gwanda ta bashi dama yaje ci gaba da saduwa da ita haka. Wallahi ya kamata ku ji tsoron Allah, annabi ya haramta alakar aure dangane da wato mace in tana cikin jin al'ada. Qur'ani ne ma ya faɗa fa tazulun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna, ku nisanci mata lokacin suna cikin jinin al'ada, kada ku kusance su har sai sun yi tsarki. Haka annabi ya ce ku nisance su sai sun yi tsarki. To amma da yawa-yawan mu wasu mu zaka ga suna da rauni akan wannan babi, Allah ya gyara mana halin mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullun ya kasance yana bayyana soyayyarsa da kaunarsa cikin kyawun dabi'u da muka tsinto a gidan annabi. Yana bude baki ya faɗi cewa wance yake so a cikin iyalinsa, kamar yadda hadisi ya zo na Abdullahi dan Amr, an tambaye annabi aka cewa ka fi so yace na Aisha, a cikin maza fa yace babanta. Haga yana da kyau mutum ya nuna wa matarsa cewa yana son ta, yana kaunarta, kowa ka nuna mata. Mace idan kace kana son ta kadai sai ka ji yafi ka bata 5,000 ma wata, ka ce mata kawai kana son ta wannan din nan, wato ka biya mata bukatunta masu tarin yawa. Akwai wanda ba zai taba bude baki ya faɗi wannan kalmar ba. So ya kamata a faɗa dan annabi yana faɗa, kamar yadda kuma ya zo a hadisi sahihi riwaya kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato kullun yana daukan bushara ga ainihin wato ga iyalinsa ya kawo musu abin albishir. Kina yana da kyau mu rinka dauko labarai na albishir na faranta rai mu gaya wa iyalinmu. Ga hadisi nan sahihi riwaya al-Bukhari mun karanta da Allah madaukin sarki ya ainihin wato ya turo Jibrilu alaihi salatu wassalam, mai yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Jibrilu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Khadija nan ta zo maka, qad atatka wa ma'aha ta'amun aw sharab, ina nufin Khadija afwan ba Aisha ba, ga ta nan ta zo da abin sha ko da abinci. Idan ta zo ka ce da ita Ubangiji Allah madaukin sarki yana gaishe ta, yana mata sallama, kuma ni ma Jibrilu ina gaishe ta ina yi mata sallama, kuma kai mata albishir da gidan aljanna na lu'ulu'i, Allah ya bata aljanna kuma ya bata ginannan gida a cikin gidan aljanna. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauko wannan bishara cikin farin ciki, ya dauko wannan bishara cikin jin dadi, ya dauko wannan bishara cikin walwala, ya bude ya gaya wa nana Khadija, ta ji dadi. Kuma haka nana Aisha din ma wannan kissar ta faru akan hadisi sahihi. Jibrilu yace a gaya wa nana Aisha yana yi mata sallama, ita ma tace a ce shi wa alaihi salam, har take ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki kana kallon abin da bana kallo. Abin da zamu dauka nan gurin shine ashe musulunci ya karantar da mu rinka ainihin wato yin bushara ko dauko bushara mu gaya wa iyalanmu. Duk abu na bacin rai kada ka gaya wa iyalinka, duk abu na bakin ciki yi kokari ka rufe shi inda hali ba sai ka gaya mata ka ba. Gaya mata magana na bakin ciki yakan sa ta tai bari, untata mata yakan sa ta zubar da cikinta, yakan iya magana da zaka gaya mata ka guda ɗaya wallahi sai hana ta bacci. Ku tambayi matan, akwai matan da wallahi mijinta zai gaya mata magana wallahi ta daina bacci kenan, wannan magana da ya gaya mata wallahi ba za ta yi bacci ba, tana cike da kunci da bacin rai da damuwa da bakin ciki. To ashe wajibi ne mu faranta wa iyalanmu, kada mu gaya musu magana mara kyau. Akwai abubuwa kamar haka, akwai mu'amaloli za su iya faruwa tsakanin kai da matarka ta bakanta maka rai. Yi kokari ka daure, yi kokari ka cije, kai hakuri a matsayinka na mai gida namiji, tunda Allah ya dora maka nauyi, kafadinka sun yi nauyi kwarai da gaske ka iya daukan iyali. To yi hakuri ka daure, kada ka rinka gaya mata bakakken maganganu dan sai ku zama daya. Kuma matarka ta bata ma, matarka ta bakanta ma, matarka ta hantare ka, matarka ta nuna cewa baka yi mata, yi hakuri ka daure ka cije, kai din kada ka gaya mata magana ta bacin rai ko ta bakin ciki, kai hakuri ka daure. Akwai abubuwa da suke iya faruwa daga nesa, ko misalin watakila ai mata mutuwa, ba daidai bane mai gida kawai da an yi mata mutuwa mahaifinta ya mutu kawai kana zo ka ce ke wance, ai babanki ya mutu, idan ba sa'a kai ba sai ai biyu, ba a yin haka. shi yasa wani fa duk yanda za a yi ba zai taba bada labarin mutuwa ba, shi dai ba za a ji ya bada labarin mutuwa ba, wallahi sai dai wani ya fada ya bude baki, saboda duk wanda ya baka labarin wani ya mutu baka mantawa da shi. In Allah ya so da duk lokacin da ka tuno wannan wani ka ce kaf bana mantawa, wani ya kira ni yake ce mun wani na ya mutu, yanda ka san wato shi yayi mutuwar. So kada mutun ya dauki labari mara dadi ga iyalansa, bar magana ta fito ta wani bangare ba ta wajenka ba. Allahumma illa in kana jin tsoran an zo gaya mata din za a iya gaya mata ta mummunan hanya da zai iya illata ta, to kai sai ka dauki nauyin yanda zaka gyara magana sai ka isar mata, ko danta ya mutu, ko danta ya yi hadari, ko mahaifinta ya mutu ya yi hadari, ko kanwarta ta rasu, ko mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa ba ta sani ba, musamman in tana dauke da juna biyu, matarka tana dauke da juna biyu, ai lallaba mace ake, duk matar da ke da juna biyu ai a hankali ake binta, ai a hankali ake binta, gudun kada a zo a samu matsala, a rasa ta, a rasa abin da ke cikin cikinta. Wata kuma idan masifar ta sauko mata aka gaya mata bakin cikin nan ta rinka zubar da jini kenan, ka zo kai hasara ga bacin rai, ga kuma hasarar kuɗi da zirga-zirgar asibiti, kuma kai ne sababi. To kullum mu ɗauko bushara mu gaya wa iyalinmu, kamar yadda manzo Allah ke cewa bashiru, ku rinka yin bushara, wala tunaffiru, kada ku rinka koran mutane. Annabi yana mai ɗaukan bushara yana ga iyalinsa. Bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wato adalcinsa da ɗabi'arsa dangane da iyalinsa, malamai suna bayani cewa manzon Allah baya daidaita tsakanin matansa dangane da alaka ta aure ta jima'i. Kowa yana yin alaka ne da ita a bisa iya gwargwadon wato sha'awarta da nishadinta, yadda kuma kowace mace ta sha bamban da ƴar uwarta. Wannan gabar magana tana da kyau mu fahimce ta sosai, kuma wani abu ne da ana yawan yin magana kuma ana tattaunawa akai, akwai ja in ja da ce ne na ce akai. Shin wai mutumin da yake da mata biyu ko mata uku ko mata hudu, shin wai dole ne kowace sai yayi alakar aure da ita yayin da yaje dakin ta lokacin girkinta? Daya kenan. Na biyu kuma, lokacin da mutum ya dauka a tare da wance, to dole ne wannan lokacin kuma sai ya dauke shi a wancan dakin ma in yana alakar aure da ita? Shin wannan din nauyi ne da yake kan maza? Akwai mata da yawa da suka yi mummunan fahimta dangane da wannan, sai suka dauke shi ya zama makami suke fada da mazajen su. Abinda wato yadda lamarin yake, kamar yadda malamai suka yi bayani, shine babu inda shari'a ta dora wa namiji wajibcin dole idan ya zo kwana a ɗakin sa da iyalinsa sai ya yi alakar aure da ita dole. Saduwa da mace yana ginuwa ne akan ragaba, sha'awa na ɓangarorin guda biyu, da shi namijin da kuma matar. So ana yi ne based on ko bisa ginawa akan sha'awa, in akwai sha'awa ayi, idan babu sha'awa ba sai an yi ba. Sha'awan nan kuma zuwa take, ba kullun ne akwai ta ba, akwai abubuwan da suna koranta. Kamar haka, bacin rai mai tsanani yana kore sha'awa, yunwa wani lokacin tana kore sha'awa, koshi in yayi yawa da yake jawo bacci, to baccin yana rinjayar sha'awar. Firgici yana kore sha'awa, tsorata mutum aka bashi tsoro, to galiban ba a fiye samun sa sha'awa ba. Damuwa jama'a, damuwa ta zuci mutum, zuciyar sana damuwa yana cikin wani irin yanayi, yana kore sha'awa. Ham tunani abu kaza zai same ni, yana cire sha'awa. Kamar misali, Allah kiyaye, an zo an sanar da shi cewa saura kwana uku za a kashe shi, to in Allah ya sa da wanda aka gaya masa wannan magana shi da sha'awa kamdanci ya kare, abinci ma dai ba zai iya ci ba, lalle bane iya ci, ballantana ya kuma yi alaka da mace. So a bisa rayuwar mu ta yau da gobe, mutum zai iya wayan gari a ɗakin iyalinsa ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin sun shafe shi a ranar girkin wanci. Kaga ba za a tilasta masa a ce sai alaƙar aure da ita ba. Shi yasa malamai suka ce ana gina shi ne a bisa me? A bisa sha'awa. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mu'amala ne da matarsa a bisa raghba. In yana da sha'awar, in suna da sha'awar shikenan. So kenan ba wajibi bane dan wane ya je mijinki yana ɗakin wance yayi alaka da ita sai ya zo ke ma yayi wannan alaka da ke. Sai dai kawai ki dabara ki kokarin ki sama masa hanyar da zai alaka da ke din. A sama masa hanyar da zai alakar. Ta hanyoyi da dama, misalin kwalliyarki zai taimaka masa, adanki, sakin fuskarki da yanda kika karbe shi, kasancewanki kina kusa da shi, kalmominki na kwantar da hankali masu taushi masu daɗi, duk suna yi mai tasiri wajen samun dama yi alaka da ke. Kwantar masa da hankalinsa akan duk abin da zai bata masa rai suna da tasiri kwarai da gaske. So yana da kyau mu kula da wannan janibi. Muna fatan Allah ya gyara mana halin mu ya sa mu cika da imani. Anan zamu dakata saboda ƙurewar lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.